الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل لرسولنا تفسير القرآن من جلمة أولنا وتامع البركة أولنا مولينا لتنين الشدة لوة رمضان هجر المنظور صلى الله عليه وسلم دبو ديد دليه دل تلاتين لديا من ديد ديد دبو مشاشدة لوة انتقص دبو بيو دبو من الميلادية يوزا متاشي شكين إيقو الله دير درسة كان لواني ديشا في سنفي لأخو لدشكين أصناف بلا أخو لألا سبحانه وتعالى أمتا نكسور متاني أفركون سورة وفو البقرة ألا مدوكك يا بينا منا سفو في إنمو لني ما سئيماني لحقيقة ياكم بينا منا سفو في نكافرين وند بسبوية كافر شنصبا وند قرو قرو سنبغي نسو بسي الددا شرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ده من ذن سنصبا تنزو زامجي كشي نأكو وصوني منافقي ودند سكا قوي كافر شي سكا بينا إيمان الله سبحانه وتعالى يسي ومن الناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
ملأ عبد الرحمن السائجيس ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر سنعلم أفكين yace dangane da abin da ya shafi wato siffanta munafikai wadanda zahirin su shine musulunci amma kuma batinin su shine kafirci, wato sun bayyana musulunci kamar cewa suna tare da musulmi alhali a cikin zukatan su abin da ke lullube shine kafirci da rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon da ya zo da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nas, kuma daga cikin mutane man yaqulu, akwai wanda yake cewa, siffanta shi da mudari'i ya nuna siffa ce hali ne nasa da'iman, haka dabi'ar sa take ba wai sau ɗaya ya faɗa ba. Sun an musu magana suna cewa su suna tare da masu imani, haka da siffa ce lazima ta su da'iman suna tare da muminai zahiri amma kuma a ɓoye ba haka bane. Man yaqulu amanna, suna cewa mu mun yi imani, ba wai yanzu ba, kuma yanzu ba tuntuni ma mun yi imani, billahi da Allah, wa bil yawmil akhir, da kuma ranar ƙarshe, wa ma hum bi mu'minin, Allah ya ce alhali kuwa su ba mu'minai bane. Yuqadi'una Allah, suna yaudarar Allah a ganinsu, ma'ana suna yin abin da yake zahirinsa, suna nunawa kamar suna yaudarar Allah ne, alhali kuwa Allah ya ce ba wanda suke wato yaudara illa kawunansu. Shi yasa ya ce yuqadi'una Allah walladhina amanu, suna yaudarar Allah da waɗanda suka yi imani. Allah madaukaki ya san gaibi, don haka ba za a yaudare shi ba. Muminai ba su san gaibi ba, don haka za a yaudare su, za a shiga cikinsu a nuna ana tare da su alhali a cikin zuciya ba tare da su ake ba. Allah ya ce wa ma yukhdi'una illa anfusahum, kuma babu wanda suke yaudara sai kawunansu, wa ma yashkurun, alhali ko ba sa jin haka a cikinsu, ba su san haka ba. Fi qulubihim marad, a zukatansu akwai wato wata cuta. Fazadahum Allah maradan, sai Allah ya kara musu wata cuta akan cutarsu ta farko. Walahum adabun alimun, kuma suna da azaba mai radadi, bima bisababi, saboda abin, saboda dalilin ma kanu yakdhibuna, abin da suka sace suna yi na ƙarya. Ma kanu yakdhibuna, mun san bambanci tsakanin kazaba da kazzaba, ko mun taɓa magana akan wani, ko me bambanci waje ga mun bambancin kazzaba da kazzaba? Banda malamai na to kai ma da me daya ya mana sai ka faɗa ko na me bambancin kazzaba da kazzaba? To ka saurara ka ce, in ka ji yanzu an ji mazan tambaye ka na, ga wasu kuke kaɗa ga kafa su, to shi kenan wani ya faɗa musu gaba na.
Kazaba karyatawa kenan wani lokaci
na?
Kazaba,
kazaba
ya karyata lokaci da yake
nan, to ya yawan karyatawa, kuna ji? Kazaba ya ƙaryata sau ɗaya, kazzaba kuma ya yi da yawa, ko a kan kowane lokaci haka ne na dukkan yadda da wani fasara na kawo wani ita ce magana. Kazzaba ya yi ƙarya, ka faɗi abin da ba gaskiya ba, shi ne a ce kazzaba fulan wani ya yi ƙarya, shi ya faɗi ƙaryar. Kazzaba kuma wani ya faɗa ka ƙaryata shi, ka ce ƙarya yake, mun gani? Ina jin za a riƙe wannan, kuma shi ke Allah ya sa. To malamin ya ce mana wa'alam, ka sani annan nifaqa, abinda ake nufi da munafinci, huwa izharul khairi wa ibtanul sharr, abinda ake nufi da munafinci shine mutum ya bayyana alheri ya kuma ɓoye sharr. Wannan ya faɗi ma'anar da take a istilahin malamai ne a ilmance ɓangaren aqida da abin da ya shafi fiqhu da dai sauransu. A lugar larabci da abinda aka ce nifaq ko kalmar nifaq daga nafaqa abinda yake yayi rami shi sake cewa rami a kasa nafaq hanyar da ake bi din nan ta kasa saman ta ko dutse ko wani abu wanda ce mata nafaq saboda me saboda dama asalin rami an samu shi ne daga ramin kurege musalamin kurege da yake in aka shiga ta nan to akwai kofofin guda kuma da yawa yadda za ka iya zatansa a nan yake alhali a can yake kun ga wannan siffar ta yi kama daidai da abin da ake so a faɗa na ɗabi'ar munafiki yawa kai tsammanin sai yana tare da muminai alhali yana tare da kafirai kun gane yawa ramuka da wannan ya shiga ta nan ita can wannan ya shiga ta nan ita can wanda ba su da dabti ba za ka iya gane ina ya shiga dosa ba wannan shi ne asalin dafa. معلم يشي النفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي وان تعريف وان شي تعريف شيني definition أبين دا أكي شي إن أنا سوء واري أبو كذا أتنبي كني كذا كشي كذا شيني كذا وان شي أكي شي ما تعريف دا أوسم يمكي شي ما معنى التعريف دا أوسم كلمة لا sai dai mace ma'ana duk wannan bayani wannan ba alama ce ta cewa ba mu daɗe muna karatu ba ko a hausance sai daga baya sai da balarabe ya zo mana sai da bature ya zo mana sai muka fara karatu haka ne ko ba waɗannan abubuwan ilimomi ne da daɗu abubuwan waɗanda suka daɗe suna karatu za su gaya maka kalma guda za a ce maka sai dai kawai ka ce ma'anar kaza to abinda ake nufi da kaza wanda kuma duk dogon bayani to almuhim dai abinda nake so malamin yake so ya gaya mana anan shine a shi wannan bayanin da aka yi abinda ake nufi da munafinci shine ka boye kafirci a zuciyarka ya zama a zuciyarka baka yadda da Allah amma a bayyana sai ka bayyana cewa kai mai imani ka je gun muminai ka shiga sallah ku yi sallah tare in aka fito kuma zuciya tana gun kafirai yadda za a yi shawara a shuci addinin musulunci mun bai tsaya wannan shi ake nufi da munafinci za ka ga shi ma'anar munafinci ba ita ce ma'anar da mafi yawa a hausance a al'adar mutane suke cewa munafinci ba ɗaukar zance daga wani wuri akai wani wuri shi ba hausa yake cewa ya yi min munafinci ko wannan ba shi ne munafinci ba wannan an namimanci kenan yawa ka ɗauki maganar wani ka kaiwa wani da niyyar a bata tsakani wannan shi ake ce ma'an namimanci dukkan su haramun to a wannan bayanin na ma'anar me ake nufi da munafinci annifaqul i'tiqadi da kuma annifaqul amali duk za su ce munafincin zuci da kuma munafincin aikace duk za su shiga cikin me ake nufi da munafinci me ake nufi da annifaqul i'tiqadi da kuma annifaqul amali annifaqul i'tiqadi ma'ana munafinci na aqida shine mutum ya boye kafircin a zuciyarsa ya bayyana wa mutane cewa shi musulmi ne kamar da malam ya faɗi wancan shi kuma annifaqul amali abinda ake nufi da shi shine munafincin da yake kin wato baya nuna kin musulunci amma a aikace ayyukanka ne suke nuna cewa wannan hali naka to hali ne na munafikai mun fahimta yawa halin ne kawai ba a zuciyar ba zuciyar tun ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana ayyuka irin na munafikai yana ƙarya yana saba alƙawari yana fajirci in an yi alƙawari da shi ya saba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine malami ya kawo shi kallabi da karahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi qawlihi ayatul munafiqi thalathun ayoyi ko alamomin munafiki abubuwa uku ne su suke nuna mutum munafiki fa'idar sanin wannan hadisin da kuma sanin matsayin da malamai suka sa shi shine kada kai tsalle kai kuskure daga ka je an ce munafiki sai ka bashi ma'ana ta munafinci ilim na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yadda da shi ba suka zo suka shigo suna sallah tare da musulmi ma'ana dai babban munafinci wanda mutum zai koye kafirci a zuci sannan yana tare da musulmi a zahiri mun gane wannan daban yake in kai mai mutum mai ilim aikata waɗannan alamomi da zamu ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa kai masa hukunci akan wani to ba kai masa adalci ba
ina fata mun gane wannan
yawa
menene waɗannan alamu idza haddatha kadaba in yayi magana zai bada labari to zai ƙarya ya iya zuki ta malle ya faɗi abin da ba a yi shi ba ƙarya shine labarin da ya saba ma waƙi ya saba ma haƙiƙani abin da aka sani ka faɗi abu ba yadda ya faru ba ya riga ya faru ko kuma bai faru ba akan wata sifa an baka labarin yadda aka ce maka zai faru ka faɗi wani abu sabani yadda aka baka ka gani ma'ana labarin ya gabata ka faɗi abin da ya ba haka yake ba shi ake ce maka ƙarya to duk mutumin da zai magana sai ya faɗi abin da ba haka yake ba yayi ƙarya kenan to wannan ya aikata alama ɗaya daga cikin alamomin me munafiki kuma wannan shi ake cewa munafinci na aiki shine munafinci karami wanda bai kai ga ya fidda mutum daga addinin musulunci a ce masa kafiri ba kamar yadda babban munafinci na ɓoye kafirci mutum misali a ce ba musulmi bane dama kirista ne yana kuma lallabowa yana shigowa masallaci yana sallah da musulmi kuma in ya tashi sai ya tafi gun kirista sai ya gaggaya musu komai da komai ko a ce ba yahude ne ko a ce kowane addini da yake yi wanda ba na musulunci ya shigo cikin musulmi a ɗauka tare da musulmi yake sai kuma ya koma kuma tare da masu bautar wani abu wanda ba Allah ba kowane iri Allah kiyaye to wancan shine babban kafirci ko babban munafincin da yake fidda mutum daga musulunci amma irin su idza haddatha kadhaba to wannan alamomi ne ba wato babban munafinci bane kuma idan mutum yayi karamin munafinci yayi amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ayatul munafiqi thalath to haka za a kira shi sai dai a ce wannan annifaqu ne amma amali yau munafinci ne amma na aiki kawai ba na aqida wannan yana nuna mana ashe fita daga musulunci hakika yana da alaka da abin da yake cikin zuciyar mutum kuma haka bane yau baka hukunci da cewa mutum kafiri ne muddin baka san abin da ke cikin zuciyarsa akwai ayyuka da suke nuna kafirci suna da yawa wanda ya zaki manzon Allah wanda ya wulakanta alqur'ani wanda ya kaga ya zo ya bauta wa gunki kuru gashi yana aiki wannan duk alamomi ne manya na cewa wanda ya aikata wannan aiki to ya kafirta ya fita daga addinin musulunci amma kuma abin da ya kama na hukunci za a yi masa sai idan aka go za a yi masa hukunci sai ce a'a ni fa a zuciyata ba haka nake nufi ba to shikenan sai a karba abin da ke zuciyar nan tasa bambancin kan shi ne banda abin da ya shafi zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce malamai suka ce duk wanda ya wannan to hukuncin sa daina nan sai an kashe amma wani laifin ne daban na kafirci ya aikata aka ce kai wani me yasa ka aikata kaza to ba za a je a yi masa hukunci sai ce a shi yana da tawili ya yi dan kaza ne ya yi dan kaza ne sai ce to kar ka saki hukuncin wannan abu da kai in baka sani ba to kafirci ina ba ta mutunta wannan shi ake nufi da dama cikar shuruda da kuma intifa'ul mawani din da malamai suke faɗa cewa sai an same su kafin a ce mutum kafiri ne ina jin mun gane hukunci inda mun sha magana akai idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari sai saka nayi alƙawari zan yi kaza ko a larabci ko a gun larabawa kuma haka yake a shar'ance idan mutum ya ce na ɗau alƙawari zan yi kaza to hukuncinsa kusa yake ko kama yake da rantsuwa mun ban jona da haka shi sa idan bai yi wannan abun ba abun yake zama babba yawa shi sa wasu suka ce sai ya zama cewa ya faɗa da lafazin alƙawari yayi banda maganar misali kai kai masa waya ka ce ma duk karfe 10 a wuri kaza mujarradin na ce to kar ka fassara wannan a matsayin alƙawari da wasu mutane da yawa suna mutane a korishin adalci a irin wannan abun duk abin da ba kamar sigar cewa kai na ɗauki alƙawari zan yi kaza kawai ittifaki muka za mu yi kaza to duk da cewa shi ma duk abin da kuka yi ittifaki to ka ba da kalmar ka cewa ba za ka yi shi ma yana ɗaukar wancan to amma bai kai wancan tsanani ba domin wancan yana da wato alaka da kamar a ce rantsuwa ce kai ina ba ta mun fahimci wani yau haka ba kowanne ɗan ƙara lokaci mutum ya yi za a ce shi kenan gashi nan ma ya karya alƙawari abinda yau da kullum aka saba yin su sai mutum ya makara kar kai masa hukuncin cewa to wani ya shiga cikin aikin masu saba alƙawari yayi ayatul munafiqi salat ina fata mun fahimci wani yau abinda aka yi nassi a matsayin cewa nayi alƙawari zan kaza kun yi ittifaqi kun zama yadda cewa kowa zai zo za a yi kaza to wannan shi ne ake ce masa ka ɗauki alƙawari ina fata mun fahimci wani tare da cewa wannan baya nufin cewa kuma mutane ana koya musu cewa ku rika sabawa amma dai abin da muka dauka mu yi masa irin wannan hukunci a ce masa alamomin munafiki ne yayi kaza yayi kaza wannan fara'a a sannan yace wa idha tumina khana in aka amince masa aka bashi amana to alga mutum malam wannan amana shi da Allah za a zo a karba sai lashe ta yayi yaudara yace abin da ba a bashi wannan babbar koba ce abubuwa da dama suna shiga ciki da abin da aka baka ajiya abin da aka sa maka amana gona ne gida ne na marayu da makamantan waɗannan duk haƙƙinka ne ka aje shi yadda yake kar kai wani tasarrufi da shi sai da izinin wanda ya baka yau domin mun san ita misali in babin ajiya ne ajiya a musulunci amana ce idan ta bata babu zamani sai idan ya tabbata ganganci wanda aka ba ajiya ne amma idan ba ganganci ne ba an baka ajiyar abu sai ba sai ka zo ka faɗa cewa abu kaza ne da kuma ne wata gashi gashi ya fata a ka'idar musulunci shikenan ba za a ce to sai ka biya ba haka abu ne saboda an bi waɗannan abubuwa a babin ta'awuni yake kuma a babin wato amincewa juna ne amma fa idan ana kokonto ko ana tuhuma cewa gaskiya ba saka ciye to wannan kuma sai a ɗau matakin a ce a ba ya ba Allah kyauta wasu abubuwan in kana karanta su kago zamanin nan mu kana magana akan su sai a ji kamar abu kamar ba zai yi ba ko ba ka ba yanzu wasu amanar suke so a basu su cinye to ina mai ba da ajiyar shi suke ne shi su shi suke ne ma ya kawo ajiyar saboda kawai abinda suka sani shi ne akwai inda za a je a kai su dan sanda a kai su gun yan sanda dan sanda su zo su ka yan sanda su zo su kama shi a kai shi kotu a yi rikici ya rantsuwa duka shi da yake ya ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ba a bashi duk wannan akwai masu saukin wannan abu mutane a zuciya saboda wato tunanin za a haɗu da Allah ɗin nan yayi rauni sosai a zukatan mutane da yawa wani kuma ya ce ina ma abin da rigimar ba dai rigimar ba ce kawai fa ɗauri ne wata uku ne fa kawai sai kudu kuma in kalli mutum kuma in ga mai zai mu su biya za ka ji jin irin waɗannan a bakin mutane to hakika mai imani bai kamata a sami irin wannan wato tunani a gojin ya kamata ka ji tsoron dan wannan naka da ya baka yadda ya yi cewa abin nan a hannunka kamar a hannunsa ko baka abu yake ba duk wanda ya baka amana to ji yake ba kamar ya aje a hannunsa ne kila zai yi tafiya ne yana tsoron matsalolin tafiya su hau ya fashi ne ko makamancin wannan ko a hatsari ya mutu ba a san ma nawa ba wani ya zo dauke sai aje sai in na dawo zan karɓi kana abu nan aminci ne kamar ya dauke ka ne ya baka matsayin kansa shi saboda tsabar amincewa maka to dan ne kamata kai da kai da shi Allah kyauta wannan ba wa'azi muke akan wannan babin ba kada mu ta duk da dai shigar da waɗannan irin kalmomin a wannan babin yana amfani sosai Allah madauki ya gyara mana zukatanmu ya ba mu ikon yin abin da shine daidai wa fi riwayatin aw ta riwaya idza khasama fajara in aka husuma da shi ko jayayya ta hada su sai fajirci sai ya dauka da zaki ko kai duka da cin mutunci shine fajirci Allahu musta'an to waɗannan abubuwa guda uku ko hudu to duk alamomi ne na munafiki kuma wanda ya aikata su ya aikata munafinci karami munafinci na aiki ba kafiri bane shi amma kuma laifin nasa babba ne kwarai da gaske wa amma nifaqu li i'tiqadi amma munafinci na aqida al-mukhriju an da'irati al-islam wanda ke fidda mutun daga wato cikin musulunci baki daya fa huwa alladhi wasafa Allah bihi al-munafiqin fi hadhihi as-surah shine munafincin da Allah madaukaki ya siffanta munafikai da shi a wannan sura din wa gairi ha ko wannan surar da wata sura din ma'ana akwai surori da yawa da aka yi magana kamar wannan sura din da suratul tauba da suratul munafiqun da suratul ahzab duk an yi maganganu akan wato munafikai wurare da yawa dai a cikin alqur'ani kafin mu je mu ci gaba yace walam yakuni nifaqu mawjudan qabla hijrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yau wannan nake so ku bayani walam yakuni nifaqu mawjudan qabla hijrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam min makkata ila al-madinati munafinci babu shi kafin hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kafin wannan lokacin babu munafinci tunda dai mun fahimci ma'anar munafinci shine mutum ya bayyana musulunci yace yana tare da musulmi alhali a zuciyarsa kafiri ne shi to wannan ba a same shi ba a makka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa me dalilin ne yasa ba za a ce babu shi me ye dalilin da yasa akan samu munafinci asali ka zo ka ce wa mutane kana tare da su alhali baka tare da su ko san duniya maslahar duniya ko baka ba kila akwai wani amfani da ake samu a wannan tafiyar sai ka ce bai in zo ni ma da in samu wannan amfani alhali a zuci baka tare da su ko kuma suna da ƙarfi su waɗannan mutanen ƙarfin mulki ƙarfin iko adadi mai yawa wanda idan baka shiga cikin su ba za su cutar da kai haka ne ko baka ba mafi yawa haka ne wanda dai muka sani a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi a Madina sababin sa shine yau ba su da ƙarfi a lokacin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul al-Aws wal Khazraj sun ittifaqi za su sa shi shugaba shine zai zama shugaban kabilun mutanen Madina gaba da sarki kaman gaba da ace shine sarkin Madina ana wannan yarjejeniya an kusa dab a nada shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da ya hijira kaga mulkin da aka kafa sabo na daular musulunci sabuwa ya rusa wancan mafarkin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake nema ko baka ba to wannan shine sababin yake ibn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin munafinci cikin an riga an shirya cewa shine zai zama shugaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace shugabanci a fassara irin tasa yawa ba annabin ya kwace ba shugabancin ba yau saboda zuwan da yayi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo Madina ba sai da ya samu yarjejeniya ta da kuma alƙawari na ba da kariya daga kabilan al-Aws wal Khazraj ga baɗin su a zaman da suka yi a al-Aqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san zaman Aqaba guda biyu ne ko na farko mutum 12 na biyun kuma wajen mutum 70 to wannan mutum 70 duk mutanen Madina ne suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka suka yi alkawari da shi cewa ya tashi ya bar Makka ya koma wurinsu a Madina su za su bashi kariya zai zauna lafiya ba abin da zai faru insha Allah to waɗannan kuma manya ne a cikin waɗannan kabilu din kuma kafin ma manzo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan maganar ta su kafin ya hijira waɗannan samari da suka go sai da suka koma suka yi ta da'awa aka rarrake Makka da da'awa su Mu'az ibn Jabal suna samari su Ammar bin Yasir da ma daga Makka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya'yan abrumun al-jamuh duk waɗannan bayan Allah suka yi ta yawo su shiga wannan gida su shiga wannan gida su yi ta nasiha suna wa'azi har sai da aka rarrake Madina ya zama cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya zauna mafi yawan mutane sun yarda da shi da kun ga ashe zancen asa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaba ta tashi to wannan shine sababin da ya ga ya rasa wannan abu shike na sai koma munafinci ya tattara wasu mutane musamman kuma da ya samu Yahudawa a Madina wani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina akwai Yahudawan nan da suka fahimci Balarabe ne zai zo a matsayin annabi ba ba Yahudi ba ma'ana ba jinsin bani Isra'ila ba sai suka karyata suka kiyarda da shi domin sun gani a littafansu cewa akwai annabi zai fito a wani zamani annabin nan kuma zai zauna a wani gari ne mai yawan dabinai shine suka taso daga Palestine suka yo area suka wuce su Tabuka suka zo Madina suka ga wannan wuri da dabinai suka zauna a wurin suka ce nan wannan annabin namu ne zai fito suna sa ran cewa daga Bani Isra'ila zai fito da yazo daga Larabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka karyata shi suka ce a wannan ba namu bane dan haka da suka sami su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cewa ba su yarda da shi ba a boye sai suka rika goya musu baya suka rika tsara musu to ga irin hanyoyin da za ku bi ku cutar da shi har kusa abin da suka yi masa a lokacin yakin Uhud ko an tafi da tawaga ta wajen mutum 1000 sai suka ware su 300 sai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi da mutum 700 wanda dama yakin na Badr an yi shi da suka ga wannan rinjaye da Allah madaukake bai wa musulmi a yakin Badr mutum 300 suka ci galabar mutum 1000 da wani abu kuma waɗannan 300 ma ba ko abun hawa ba makamai da yawa to wannan abin sai ya zama su sai suka ce a to wannan gaskiya ba su da wata dabara illa su shiga ƙarƙashin wannan tafiyar su nuna suna tare da ita idan suka nuna suna tare da ita sai su zauna lafiya kaga ba za a kashe su ba wannan irin abun irin sa ne aka samu lokacin da muke maganar zandaka da zindikai. Ai mun yi magana akan lokacin da aka ci daular Farisa da yaki, waɗanda suke majusa wannan masu bautar wuta sun zo an zauna a ƙasarsu, ma'ana tun da dama ba ɗauke su aka yi irin yadda ake rashin adalci na zamanin da. Da in aka yi yaƙi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa, in aka gabo aka ci ku da yaƙi, to duk sai a kwashe ku gaba ɗaya ku zama bayi a tafi da ku can garin wadancin, sai a bar nan in ba kowa. Haka ake. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mulki bai karantar da shi wannan irin abun ba, don haka bai zo da irin wannan abun. In aka ci ku da yaƙi a garin ku, ba dole shugaba a kan ku ya riƙa gudanar da mulki. Mun ba ci wannan? To waɗanda suke ƙarƙashin wannan sabon mulkin na musulunci bayan an rusa daular Farisa, kuma su ba su yarda da wannan abin da aka zo da shi ba, sai suka duk suka shi suna riƙe da aƙidarsu da addininsu na majusanci, na abin da suka samu daga abin nan na Zardasht, addinin wannan da suka ce annabi ne. Wannan abin da ake ce ma zandaka da littafin da aka ce sunansa zanda, ana ce masa ɗaya mutum da ana ce masa zindi, ko daga ba a larabci aka ce zindiki. To haka aka ci gaba da zama da su. To su ma kamar yadda Al-Ghazali, wanda aka fi sani da al-Imam al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 505 daidai, yana da littafi sunansa Fawa'idh al-Batiniyya, wato tona asirin yan batiniya, tona musu asiri. Yan batiniya su ne masu aqidun ta'alihin Ali ibn Abi Talib, Ali ilahi ne, tare da cewa suna imani da harkar su ma ima, kamar imamiya ne, akwai maganar imama tare da su, amma sun saba da masu itinai a shari'a a lokacin da Ja'far Sadiq ya rasu. Ja'far Sadiq wanda shine imami na shida abun masu imami aqidar imamiya, da ya rasu sai masu binsa suka ce ai imami bayansa shine Musa dan Ja'far, bala Musa dan Ja'far Sadiq. Wasu kuma sai suka ce a'a, imami a bayan Ja'far Sadiq shine Isma'il dan Ja'far. To kai Isma'il dan Ja'far ka mutu kafin Ja'far, ashe kenan ka ga ba zancen ya zama imami. Sai suka ce a'a, to ai yana da ɗa ɗansa Muhammad ibn Isma'il. To sai suka ɗauki suka ɗauka shine imamunsu, kuma suka ɗauka cewa shine mahdi. Su a gunsu a nan aka rufe ƙofar mahdiyya sai ta ƙare. Masu itina a shirya kuma suka ci gaba da lissafinsu, suka samu na takwas, suka samu na tara, suka samu na goma da na sha ɗaya, suka kuma ce an haifi na sha biyu, alhali kuma a matsayin da shi ba, babu shi ba a taɓa haihuwarsa ba. To ko mukan waɗannan su masu wannan na bakwai ɗin da suka ce Muhammad bin Isma'il shine imami, to sai suka rufe ƙofar nan suka ce wannan shine mahdi, domin dama daga mahdi ai maganar imama ta ƙare. Mun fahimci wannan a aqidar da suke tafiya. To wannan su ake ce ma Isma'iliya, kuma a gunsu aka samu wannan harkar batiniya ɗin da suke cewa sallah kawai ba wani abu bace illa ziyarar imami. Suka daina sallah, ba sa sallah, kawai ka je wa imam ziyara shikenan kai sallah. Suka ce zuwa haji shirka ne, ka tafi kai ziyara gun imami shine kai haji. To sai suka zo suka jine gaba ɗayan musulunci ya cakuɗe, suka yi masa tawili. Su suka zo da wannan tawilin, wannan abu a ce masa zahiri, wani abu a ce masa batini. Shi yasa ake ce musu batiniya. Sun sa kowane nassi na Qur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai yana da zahiri yana da batini. Ku da ba ku fahimta ba, kuna bin zahiri. Mu kuma muna da lubbin sirrin da imami ya bamu labari. To mu muke da batini kuma shine hakika. Daga nan aka samu wannan, su ne farko wanda suka fito da wannan fikirar, har masu bin sauran harkokin sufaye su ma suka ɗauka, aka samu wannan harkar zahiri da batini. Farko wanda suka fito da shi su ne waɗannan. Ya fata mun fahimci wani. Tsayi. To a cikin wannan littafi nasa, shi Al-Ghazali da ya rubuta, da ya samu suna Al-Fada'il Batiniyya, dan ya tura ya kawo aqidunsu miyagu sosai, ba daɗin ji. Zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Ali ilahi ne shine abun bauta, komai dinin na rubuce a littafin da ya kawo wannan. Bai Ghazali menene shi aqida? Za ka haɗa masa ash'ariyanci, ya yi ilmul kalami da falsafa, da musamman falsafar ita ya fara shiga, ya yi tabahuri ya kai matuƙar sanin falsafa. Daga baya da ya ga kurakuren abin da ke ciki, sai ya zo ya yi littafi ya soki falsafa, ya yi masa raddi. yana duk karatun littafin falsafa da sauransu. To shine sai ya koma harkar sufanci. To a sufancin nan shine marhalarsa dai ta kanshi har ya rubuta littafi Al-Munqidhu min al-Dalal. Ma'ana abinda ke tserar da kai daga bata. Zai dauki abinda ke nufi da bata tunda ya rage akan yin batiniya, to batiniya bata ce, haka nan falsafa ma bata ne. Sai dauka sufanci shine kuma abinda zai cetar da shi daga bata. Wannan shine marhalarsa ta kanshi. Duk da kamar yadda Ibn Taymiyyah ke faɗa, yana cewa an hakaito ya rasu da lokacin da ya rasu an samu sahihin Bukhari akan kirjinsa, yace yana fata ya koma karatun hadisi, don da su waɗanda ba ruwansu da harkar su karanta hadisi. Shi yasa mafi yawa kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa bida'arsa, abin da ya sani na hadisi ɗan kaɗan ne. Duk wanda ya zama cewa iliminsa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne, to ba abin mamaki ba ne faɗa irin wancan koyi. Saboda rashin sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi zai harba shi ya je yana neman shiriya abin falsafa, sai ya rasa, sai ya dawo ilmul kalam, sai ya rasa, sai ya ci ga wani gun ya ɗan rika haka da ɗan yaran zuciya da sauransu, sai a koma sufanci. Ina fata mun fahimta. Amma da dama an kama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba za a kama wancan din ba, ba za a kama wancan din ba, na annabi sallallahu alaihi wasallam kawai za a tsaya kai. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa yana fatan ya rasu a fahimta irin ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa abubuwan da ya ambata waɗanda ba daidai ba a wasu daga cikin littafin nasa, abinda kuma ya faɗa daidai Allah ya saka masa, kuma ya sashi aljanna in ya gafarta masa. To a cikin wannan littafi nasa Fada'ul Batiniyya yake cewa bayan an rusa daular Farisa din nan a zamanin Sayyidina Umar da karkashin shugabancin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, anhuma gaba da hadda Umar, da waɗannan mutane suka ga cewa lalle an fi ƙarfinsu, to sun haɗu an yi wani mitin da ‘yan Mazdakiyya, wanda na muka faɗa kwanaki ko shekarun ne ko, masu aƙidar bin Mazdak, masu yin kuminisancin farko da aka bude shi cewa baka mallakar komai, la gida la mota, kowa na kowa ne ko, yawa su ne ‘yan Mazdakiyya da su da Majusawan, su ma masu ainihin masu bautar wuta, da kuma wasu ‘yan Sanawiyya. Masu Sanawiyya su ma dai Majusawan ne, amma firka ne masu bautawa, suna bambanta tsakanin rana da kuma haske, su ce wanne ne fi wani, wanne ne fi wani, da kuma cewa akwai Ubangiji dai guda biyu, Ubangiji guda biyu ne, da haske da kai, da haske da duhu, ba binan da rana da wata ba, da haske da duhu. Amma suna cewa shi hasken ya fi duhun ƙarfi, amma dai dukansu su biyu dukansu alloli ne, abin bauta ne. Wannan su ake ce masa Sanawiyya, dukansu an same su ne a Farisa. To sai suka yi taro suka ce tunda addinin Muhammadu ya kai abin da ya kai sallallahu alaihi wasallam, su haka suke faɗa, shi yasa na faɗa haka. Tunda addininsa ya kai abin da ya kai cewa ba za mu fi ƙarfinsa da takobi ba, to ba mu da wata hanya illa mu zo mu shiga cikinsa, mu ce mu muna tare da wannan addini. Alhali a ƙasa mai ta ƙoƙarin mu kawo abubuwan da za su nesanta musulmi daga bin wannan addini na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to a lokacin sai suka yi ittifaki, suka zaɓi wani daga cikinsu, suka naɗa shi, suka ce wannan yana da salsala daga Ahlul Baiti. Sai shigo da sunan cewa shi da jininsa daga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Shikenan aka naɗa shi, duk abin da ya faɗa shi ake yi. Sai fara sassaƙe musuncin a hankali, yana kawo musu irin wadancan abubuwa ɗin, har aka kai ga babu sallah, babu azumi, ba zakka, ba hajji, suka koma tan ta ganiyar kamar yadda suke da, amma bautar wutar ce su zo su sa a gabansu ƙuru-ƙuru a duniya ƙarƙashin daular musulunci shi ne kawai ba kai. Ina fatan mun fahimci waɗannan abubuwa. Kun ga yadda munafinci ya yi tasiri, ya kawo waɗannan aƙidun da aka zo har aka same su daga baya, aka zo suka zama abin da suka zama. Waliyadu billahi. To tarihinsu da kenan, kuma asalinsu kenan. Wanda ke son ƙarin bayani, koma wani littafi na Al-Ghazali, Fada'ilul Batiniyya, zai ga abubuwa da yawa ciki. Wallahu musta'an. Dama wannan abun haka take, sunna ce ta ɗan adam, duk lokacin da ka fi shi ƙarfi. To in yana da wata maslaha da yake so ya kare, sai zai koma gindinka ya kuma yawo tare da shi. Kai kana zaton cewa yana tare da kai, alhali kuwa ba tare da kai yake ba. Haka ɗan adam yake, saboda maslahar sa ko kuma tsoron kar a kashe shi. To da wannan Yahudawa suka mallaki duniyar nan, ko ba ka bari
yahuda da muke gani babu wata dawla ba a taba samu yahudu sun kafa dawla tasu zamu zo insha Allah a ayoyin da za su zo gaba magana banu isra'il mu ji tarihin su da komai insha Allah da amfanin da zai iya mana amfani a wannan darasin amma zamu sani cewa ba a taba samu wato ba yahudi ya kafa wani abu nasa na kansa ba tunda suka kauce wa tsarin annabi Musa alaihi salatu wassalam da kaskancin da Allah madauki ya buga musu ya watsa su a duniya to ba su taba a zama kansu ma ya hadu asai wani abu ba sai sun bi gindin wata daula mai karfi sannan suke samun iya mikewa a kowane zamani haka suke a zamanin kurki dalil wannan zamu zo kansa mun zo kan tarihin nasu kar mu fita da yawa ma'ana dai tarihin su shine da'iman yadda ka san kaska a jikin doki haka take ba dama ta zama ta umu bi nafsiha sai karkashin wani karfi inga doki da karfin sa ya jawo sai tare jini ya ci komai da komai ita kuma tana tsotsewa to haka tarihin bayhuda yake da'iman har zuwa yau din mu ci in ka bar su su kadai adadin su dama bai kai yadda za su iya wani abu na kare kansu yanzu misali zancen da ake yi su adadin su ba bai fi miliyan 13 zuwa 14 duk a duniya ba shike shida su ne kawai a Palestine inda suka kwashe suka kiyashe Isra'il akwai wajen shida ko biyar ko zuwa shida a America sauran miliyan ɗaya a wasu wuraren na duniya wasu guntun su a Rasha wasu a Morocco wasu a Ilani ga su nan wasu a Yemen kaɗan dai haka nan jefi-jefi in ka haɗa su duka ba sa wuce wannan miliyan 13 zuwa 17 amma ka duba yadda suka fita na duniya ba dan komai ba sai saboda ba dama su iya yin wani abu sai karkashin wata daula mai karfi duk inda aka samu wani mai karfi za ka sun koma kansa duk shirin da suke da na yanzu na wannan karfin to in wani karfin ya zo ya kwace karfin daga hannun na yanzu ya koma hannun wancan to za ka sun koma ko wancan din su ne tafiye haka da tarihin su yake za mu zo insha Allah mu ji nan gaba almuhim da zancen mu shine munafinci dama da'iman rashin imani ne da tsoro tsoro hatta a duniyance domin idan ba matsorici ba ba wanda zai iya kasa bayyana aqidarsa kuma gaba me za a yi maka mutukar abin da za mu ga shine ba a rasa maka a rasa maka rai ka bayyana ni ban yarda da kaza ba kaza ne da dishi shikenan ai in azaba sai a yi maka in me za a yi a kyale ka wannan shine imani tare da cewa annabi a musulunci Allah subhanahu wataala ya halatta mana idan za a kashe mutum an ce ba za a kyale shi ba sai ya faɗi wata kalma ya iya faɗa dan a kyale shi mun san wannan hukuncin da ba ita ce ta kiyar da ta halatta cikin musulunci da ma akwai ta ba babu amma ba irin wanda masu ita suke ce mata tis'atu a'shar ad-din wato kashi 9 na cikin 10 na addini cewa wanda kuma ba shi da ita to ba shi da addini gaba daya wanda ana yin ta ne tsakanin mai wannan aqidar da musulmi ba maganar kafiri ba ko zai kashe shi ba a kowa sai kai abin nan sai kai ta iya shi to wannan irin ta iyar babu ita a musulunci wanda take a musulunci shine kawai an zo za a kashe ka kana tsoron kisa ka ce in an ce sai ka ce ka kafirce da Allah ka faɗa sai a kyale ka tafi kuma ka ci gaba da imani ka man kafara billahi min ba'di imani ko illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ila akhir kaga shi wanda duk a zuciyarsa can karkashin zuciyarsa akwai imani sai aka tilasta masa ya faɗi kafirci to ba shi da laifi in tilasti kuma wannan shi ake ce madan ma takiyya amma ba wanda yake haka da'iman za a ce ka zo kai sallah da mutane kana da damar da ba za ka zo ba misali kamar da suke faɗa a masu addinin imamiyya wanda ya zo ya yi sallah a bayan limami na ahli sunna ya shigo masallacin sunna in shi mai wannan aqida imami ya shi'a in ya yi sallah daya a bayan limami na ahli sunna to kamar ya yi sallah a bayan annabi ne ko imami ladan da zai samu ya kuka yi din kamar ba ku gane me yake nufi ko ya abin zai zama haka kamar ya yi sallah a bayan annabi ko imami daga cikin imamansu haka suka rubuta me dalili saboda wai ya kai matuƙa kenan wajen ego ya kidarsa tunda ai yazo sahun gaba ke zance wanda ya sallah a sahun gaba a bayan imami mubashara yana juyowa wata ran kila ma ce a jawo shi kaga har ya kai matsayi mai girma a cikin su har ma yana kusa sosai a bayan liman ma yake tsayawa to ya kai matuƙa kenan wajen iya taqiyya, don haka ladan da zai samu kamar yayi sallah ne a bayan annabi. Kun ga yadda wannan, kun ga ai ba zancen maganar ka su kana jin tsoro za a kashe ka ba ne, aka ce ka fadi wata kalma ko ba haka ba. To Allah ya kyauta ai karatu za a bambance musulunci da abin da ba musulunci ba. To mu koma, yace wa amman nifaqu li i'tiqadi, yace wa lam yakun an-nifaqu mawjudan qabla hijrati an-nabi. Tayyib, a Makka ai ko su surori da suka, ko su ayoyi da aka saukar a cikin surorin da aka yi ittifaqi cewa na Makka ne, amma kuma an siffanta wasu mutane da wani hali, kada wani ya ce to wannan ba halin munafikai bane, kuma a cikin sura ta Makka, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi. Allah mun ke faɗi wannan, kuma haka ba daga mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan kamar a gefe. Wannan ana magana ne akan mutanen da bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira, ko kuma kafin hijira, suna zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi imani da shi mu'mini ne, amma kuma da sun Allah suna da rauni mai tsanani, suna tsoron abin da mutane za su yi musu. Mun ji wannan, to wannan ba su ne munafikan da aka yi a Madina ba, yauwa, amma dai alama ce ta raunin imani cewa bai kai nasarar wato musulmi ba. Allah ke sai mu je mu ci gaba. Yace wa lam yakun nifaqu mawjudan qabla hijratin nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madina wala ba'da al-hijra, kai bayan hijira ma babu munafinci. Hatta kanat waqa'atu badr, ba ai fara munafinci ba sai bayan wato yakin Badr, domin farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai wanda kake sha'awar zaka samu shugabancin nan, baka dauki abu yana da wani ya zama wani threat da zai tayar maka da hankali ba, sai aka saurara, ko ana saurara dai a zuban ido a ga me zai faru. To ana yakin Badr, yaga irin nasarar da musulmi suka ci, kuma yaga irin yadda Allah madaukaki ya taimaki musulmi, ga mala'iku sun zo sun taya su yaki, dan su sun je sun ga me akai, sun ga me akai mutanen Makka. To a lokacin ba suka ce a'a to wannan abu ba babba ne, sai mu dau mataki. To shine aka fara harkar munafinci. Wa azhara Allahu al-mu'minina wa a'azzahum fadalla man fi al-madinati mimman lam yuslim. Yau a lokacin ne Allah madauki bayan ya rinjayar da mu'minai, ya daukaka su, ya ba su duwaya da daukaka, to waɗanda suke khawfan wa mukhada'atan, dan tsoron abin da zai same su, dan kuma yaudara, wal tuhqan dima'uhum, haka nan kuma dan a tsare jinin su kar aka kashe su, shine tuhqan dima'uhum, wal tuhqan dima'uhum wa taslama amwaluhum, sannan kuma dukiyoyin su su ma su zama lafiya, a bar su su zama ba a taba su ba. Fakanu baina adhhuril muslimin, sai suka zama tsakanin wato musulmi, ina ce baina adhhuri ma'ana fi ma baina, a tsakanin su cikin su suna nan. Fi zahiri annahum minhum, a zahiri ana ganin tare suke da su tunda har suna zuwa masallaci, wa fil haqiqati amma a haqiqanin al'amari laysu minhum, ba tare suke ba. Famin lutfillahi bil mu'minin, famin lutfillahi, to yana daga cikin tausasawar Allah da tausayinsa da rahamarsa bil mu'minin, da yawan mu'minai, an ta cewa jalla ahwalahu, Allah ya bayyanar da halayensu, jalla ya bayyanar da halayensu, kowa ya gan su kurkuru. Wa wasafahum bi awsafin yatamayyazuna biha, kuma siffanta su da siffofin da za a gane su, ana ganin su an ga munafiki, to an bambance. لئلا يغتر بهم المؤمنون, دومن كده مؤمني سورو ادسو سوريكا بينسو. ولينقمعوا ايضا, كما دون سو ما سكامي واتو سدينا شنو انقمع متين يدينا عن كثير من فجورهم, دغا دايوا دغا سكين ابو دسكي نفاجرسي معلوم دما انا دومن سدينا فاجرسي دسكي سداكتا اسا موسو بركي دغا ايلين فاجرسي دسكي تو سي الله مكي تونا مساسي شنو فائده اتونا سير منافقين. Kun san shi munafiki ba abin da ya dame shi irin kasan halin da yake ciki, kuma ga wani domin da ma abin da yake cikin sa a zuci yake, a boye yake, zai zo nuna yana tare da kai, to alhali ba tare yake da kai ba, duk abin da zai nuna ba tare da kai yake ba zai fi koyi, to haka yake ya talawwal in ya jago waɗannan yana da siffa, in ya jago waɗannan yana da siffa kaza. Shi yasa wato Allah madauki ya gaya mana innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar walan tajida lahum nasira, me yasa? Saboda duk wanda zai munafinci dama fa za ku yadda da shi ne yana tare da ku da lokacin da ya fita daga wurin ku kuma zai je wani wurin idan ya je wani wurin zai je gun waɗanda ba ku din ba ma'ana zai je gun kafirai sai ya gaya musu abin da ya gani a gunku shi ne dalilin da ya sa munafiki ya fi kafiri sharri kafirin da ya bayyana kafircinsa bai bayyana cewa yana tare da muminai ba ai an san shi dama ba ku sirri a gabansa ba kuma ga wani yana zuwa ta cikin saurana in ya gama abin da yake sai tashi tafi amma munafiki an yi sallah da shi an yi karatu da shi an yi kaza da shi an je ma yaki da shi ana dawowa kun ga an tattauna ko a lokacin ma da za a ma tsara yakin a ce kai ku huta dama waɗannan ku huta abu waɗannan ku kun ga da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin waya ne da ruwa din ya fi gani a lokacin nan fa idan aka samu sirri sai yayi wajen kwana uku ko huɗu kafin ya je maka ta da wani ya fita da gudu ya je ya miƙa wani wani ya tafi to inda zamanin yanzu ne kawai za a daga to ga sunan su ta dama ba za su biyo ta bayan dutse kaza to duk da yake dai kuma lamarin da Allah ne ko da wannan din kuma sai fito da hanyar da abu ba zai zama ba haka ba to shirin munafiki kenan shi yasa ya zama cewa mata a ƙarshen makomarsa shi ne ya shiga wuta can kuma kasa kautar sannan ya zama cewa in aka kama shi hukuncinsa shi ne mai wanda dama aka ce yana jasusi tsakanin musulmi da kafirai hukuncinsa shi ne a kashe shi ko ba gudu saboda yana ɗaukar sirrin musulmi da kafirai Allah ya kashe shi kada bayanin yayi wa sabu bi awsafi yatamayazuna biha la'anna yabtara bihim almu'minun wa yanqamu aidan an kathir min fujurihim qala ta'ala yahdharu almunafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafiqai suna tsoro a firgita suke a razana suke suna tsoron Allah madaukaki zai saukar da wata sura fihim na abin da yake baraka ne ko an tunazzala alaihim kai suratu wato wata sura ta sauka a kansu ba ai musu wahayi su ba ai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi dangane da su kowa a ce ga wani abu ya faru na munafikai an tona asirin su an ji sun yi kaza tunabbi'uhum bima fi qulubihim suran nan ta rika bada labarin abin da ke cikin zukatansu to suna tsoron wani abu ba sa so fa wasafahum Allah bi asl an-nifaq kun ga nan Allah madauki a wannan surar da muke cikin suratul baqara Allah madauki ya siffanta su da asalin munafinci shine me fa qala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin daga cikin mutane akwai wanda za su ce sun yi imani da Allah kuma sun yi imani da ranar ƙarshe alhali ba tare da mu'mini suke ba fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim kullum ma wani wata aya ce suna faɗin abin da ba cikin zukatansu da wato harshensu fa akzabahum Allah sai Allah ya ƙaryata su da kazzaba da akzaba ma'ana su duk magana ce dama kazzaba yayi ƙarya ko wani fi'ili ne lazimi ko yawa in ana so ya ta'addi sai a sa masa tad'ifi ko sai ce kazzaba ya ƙaryata to ko kuma a sa masa hamza sai akzaba ya ƙaryata shi magana to فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله سأل ملوك يكال يتاسو دفت سديسي وما هم بمؤمنين الهالك بمؤمنين من يسو لأن الإيمان الحقيقي دوميك إيماني نهكيك نقسكي شين ما تواطأ عليه القلب واللسان شين لأبن دزوشيا دهالشي سكي اتفاقي سكي داتي أكي da abin da zaka faɗa da bakinka ya zama shine a zuciyarka to wannan shine imani na hakika yau kun ga wannan shike nuna cewa ba zai yiwu a ce annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da addinin da za a ce kashi 90 cikin 100 nasa duk wannan ƙaryar ba ce ba zai yiwu addinin musulunci shine wannan imani abinda kai yadda da shi ne to a san shi وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين كما ولا سني مخادعة سني ولا مني دم يودرا دا ألا دا كما مؤمنين سني يودر مؤمنين سبو دا داما مؤمنين بس تنقيب با أما دا جد حكا جد باسا إيه يودر ألا ألا ما كي يقامس وما يخدعون إلا أنفسهم با وندسكي يودر إلا كاونوس والمخادعة أبنى أكي نفيد مخادعة شيني أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا شي ما يودر يبين ووند يكي يودر ونأب ويبطل خلافه يقول يسابان ونأب لكي يتمكن من مقصوده domin ya samu iko akan abin da yake nufi ya kai gare shi, domin ya kai ga maslaharsa, dan ya kai ga abin da yake so na duniya, ko kuma tsari dukiyarsa, ko kuma tsari rayuwarsa. Mimman yukhadi'uhum, na'am, yace fa ha'ula'il munafiqun, to waɗannan munafikai din salaku ma Allah wa ibadihi hadha almaslak, sun yi mu'amala da Allah da mu'minai bayan Allah irin wannan mu'amala ne, mana sun shiga wannan hanya din wajen aibin da suka yi wa Allah da wato mu'minai. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, sai yaudarsu ta koma kansu. Wa hadha min al-ajaib, malam yace wannan yana daga cikin abubuwan mamaki. Li'anna al-mukhadi'a, domin ku shi mai yaudara, imma an yantuja yuntija khida'uhu, ko dai ya zama cewa yaudaran nan tasa ta bada sakamako, duk wanda yake yaudara abin da yake so shine yaudaran nan tasa ta bada sakamakon da yake so, ko ba haka ba, a ci gaba da zama da shi ba a gane shi ba, shine abin da yake so. Wa yahsulu lahu maqsudu, kuma ya samu abin da yake so na maslahar duniya, ko kuma yaslama, a ce ya kubuta, la lahu wa la alayhi, ko da a ce bai samu komai na maslaha ba, to ya zama dai ba a kashe shi ba, la lahu bai samu komai ba, wala alaihi kuma ba a cuce shi da wani abu ba, ma'ana ba a taba shi da wani abu ba. Wa ha'ula'i ada khida'uhum ala anfusihim, to haka nan waɗannan munafikan wato makirshin su yaudara su ta koma kansu. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'malun min al-makri, kamar dai nan Allah madauki yana faɗa da cewa kamar dai suna aikata abinda suke aikatawa din nan ne, li ihlaki anfusihim, makirshin da suke yi kamar dama suna yin din su halakar da kansu. Wa idrariha wa kaidiha, su cutar da ita, su yi mata makircin ita kanta, su yi mata makida. Li'anna Allah ta'ala, domin ku Allah madaukaki la yatabarraru bi khida'ihim shay'an, Allah madaukaki ba zai cutu da yaudarar su da komai ba, duk yaudarar mai yaudara sai dai yaudarar sai kare, ba zai cutar da Allah madaukaki da komai ba. Kai kun ga ba wai ba Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala, mutum in ya tsaya ga Allah kuma Allah ya tsaya masa, ba wanda ya zai cutar da shi, ko ba ruwa ne ballanta na Allah madaukaki, Allah madaukaki babu wani abu da ke zuwa gare shi na cuta, duk makirci mai makirci, to ina ma makirci na da mai makirci, ba abin da Allah madaukaki ya baka bane na wata dabara, ko mulki ne, ko kuɗi, ko iya ƙarya da dahai da ƙaryar siyasa da kullanan shigan nan fitan nan, je ka hada wani da wani a cuce shi, wani bishe yake cewa makirci da, to duk mai yin wannan ba dama iya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wanda Allah ya tsaya masa ma, to ba za ka iya cutar da shi ba ballantana a ce cuta ta kai ga Allah. Don haka anna inna Allah ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim shay'an wa ibaduhu almu'minuna, haka nan mu'minai ma bayin Allah madaukaki la yadurruhum kaiduhum shay'an, kaidin waɗancan munafikai din ba zai cutar da su da komai ba. Fala yadurru almu'minina an adhara almunafiquna aliman, kasancewar munafikai sun bayyana imani to ba zai cutar da mu'minai ba. Fasallimat bidhalika amwaluhum, dan haka dukiyoyinsu suka kubuta. Wa haqunat dima'uhum, wa huqinat dima'uhum, jininsu kuma shi ma aka tsare shi, haqunin jini shine da ba a tsare shi kare fito ya zube, yauwa dakatar da shi. Wa sara kaiduhum fi nuhurihim, sai ya zama cewa makircin da suke yi ya koma kansu, shine ma'ana fi nuhurihim, kuma an mai da shi kan wuyansu. Wa hasala lahum bidhalika alkhizyu wal fadhiha, sai zama cewa abinda suka samu sakamakon su shine sun sami kaskanci da kuma tozarta da tunan silili da bankada, an bankada su, kowa ya san halin da suke ciki fi duniya, a duniya. Wal huzn al mustamir, huwa al hazan al mustamir bi sababi ma yahsulu lil mu'minina min al quwwati wal nusra, haka nan kuma da bakin ciki da za su yi da damuwa saboda abinda za su ga mu'minai suna samu na nasara da taimako da karfi. Wannan maganganun da zan so a faɗe su, masu cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai akwai munafikai, ba wanda yake su ƙarya a duniya. Ku duba ku gani, Allah madaukaki da ya aiko manzon nan nasa sallallahu alaihi wasallama da wannan addini, waɗannan mutanen da lokacin da Qurayshawa da sauran Larabawa suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan kadaddin su suka bi suka imani da shi, a lokacin da kowanne ɗaya daga cikin su tsoro yake ma a gan shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ba haka bane, yau domin a lokacin kafiran su suke da ƙarfi a Makka, su suke da ƙarfi, za su iya kama mutum su kashe shi, ba an azartar da mutane da yawa ba. Bilal ana dukansa, an ɗora dutse a kansa, an yi menene da sauransu. Abubakar ne ya saye shi, ko ba kuma kuma aka yanta shi zama a da shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama. Ba Uqba ibn Abi Mu'ayth ya ga kama Uqba ibn Abi Mu'ayth ya zo kama wuyansa ya shake, yana nema ya kashe shi. Abubakar radiyallahu anhu zai tunkule shi, tuni shi, ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu wanda yake a garin su a irin wannan halin, akwai maslaha in dai mutum bai yadda da abin da yake kai ba, akwai maslaha a ce ya zo ya nuna tare da shi. Wanda bai yadda da shi ba tsakani da Allah, zai zo bin wannan mutumin wanda ake duka, ake so a kore shi daga gari sallallahu alaihi wasallam, a ce ka zo ka zama tare da shi. Ya ɓuya a wani gida ana sallah, ka je an yi sallan nan tare da kai, wai amma duk da haka wai mu goyi munafiki ne mutum. Wannan hankalin ɗan adam ba zai da wannan zance kuma ka bani. Ku duba irin tafiyar da Abubakar radiyallahu anhu yayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka fito a koyi cikin dare don kar a gansu, domin da an gansu abinda mushrikai suke so a lokacin su kama su a kashe su, ya zama cewa shi kenan wannan da'awar ta faɗi a lokacin ta mutu gaba ɗaya. Suka ɓuya suka tafi. Abubakar radiyallahu anhu yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tsaya gabansa, ya komo gefensa, ya dawo damansa, ya koma bayansa, don tsoron bai san ta inda mushrikai za su biyo ba. Yana tsoron kada wani abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce wannan musuluncin nan mai daɗi da ya zo har ya ƙare, kuma haka ba daɗi ne shi ba. To alamar gaya maka kenan, ba zai yiwu a ce Abubakar radiyallahu anhu duk wannan abin da ya yi munafiki ne shi ba, a ce wai ƙarya yake yi so suke daga baya su samu mulki. Kuma Allah ya ba su mulki, kuma haka suke mulki, kuma me suka yi? Ko fada bai gina ba radiyallahu anhu, a gidansa yake, kuma ya fito wata ran ma da yunwa, kayansa da ya saba yau da kullum, ga su nan ba komai, ba dukiyar, ba komai, ga shi da mai dukiya ne. Kuma ƙari ma aka yi, dukiyarsa ita aka yi amfani da ita a farkon musulunci, musulunci har ya tsaya. Kuma da dukiyarsa da ta Khadija, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alfahari da wannan dukiyoyin guda biyu, babu dukiyar da ta yi masa tasiri ko da amfani wajen harkar da'awa irin dukiyar Khadija da kuma dukiyar Abubakar radiyallahu anhu. To kaga mutum a ce waɗannan mutanen da suka sha wannan wahala, a ce wai munafinci suke yi, ba da gaske suke ba, ƙarya suke yi, sun ci mutuncin gidan Annabi, sun hana gado, sun yi wane ne duk wancan alherin da suke. Ku duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar suna cikin kogon nan radiyallahu anhu, ya ga ramin maciji ya sa kafarsa ya take, kafarsa ya toshe kofar ramin macijin, don me? Wai ba dan ya fito ya sare shi ba, domin shi ya sare shi din, abu sai da macijin ya sare shi, amma ya cire kafarsa don tsoron kada macijin nan ya zo ya sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a ce shikenan wannan manzanci da wannan addini ya kare radiyallahu anhu. Kun ga bai wannan abun ba. Haka nan ka duba rayuwa irin ta su Umar radiyallahu anhu, a lokacin yana da ƙarfi, yana da menene, har a lokacin saboda zafin wahalar da musulmi suke sha a Makka ta yi yawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake roƙon Allah cewa Allah ya arzuta musulunci da ahadul umarai, ɗaya daga cikin umarori guda biyu, da Abu Jahl da musulunsa Amr da kuma Umar ibn Khattab. Sai Allah madaukaki ya zabi Umar ibn Khattab, sai aka musulunta. Daga ran da ya musulunta ne ba aka sa ya zama cewa mutane ma suna iya fitowa kuru, saboda kowa ya san shi, ba kowa tsoron sa yake a Makka a lokacin, ba wanda zai basa wani abu. Shi ne aka samu dama, ma ake sallah a bayyane, ake taruwa, kamar a ce majalisin ku ne kuna yi a buwe. To lokacin ba har manzon da aka turo da saƙon aka suke, kaga ba'id jiddan kullal bu'di, yayi nisa matuƙa a ce waɗannan mutanen da suke wannan musulunci, a ce gaba ɗayansu wai ƙarya suke yi, ba da gaske suke ba. Akwai wani littafi zai amfani ɗalibin ilimin same shi, ko da yake ban sani ko za a same shi, ana sunansa Bara'atu Sahabati minan Nifaq, na wani bawan Allah sunansa Munzir Al-As'ad, shi rubuta shi, ina da shi dai nan. Daga cikin abubuwan da ya kawo, yake cewa tuhumar fa sahabbai ma da imaninsu, ko duk da cewa Abdullahi ibn Saba wannan da Yahudan da ya da'awar ya musulunta shi ya fara itlaqin cewa akwai gaba tsakanin Abubakar da Ali a tsakanin Aliyu da Abubakar da Umar da Uthman abun sai aka fara shi abin da ya faru lokacin zaben Abubakar a matsayin khalifa a ranar da aka yi wannan abu ranar ya kare harkar sakifa ana fitowa magana ta kare duk da ma abubuwan ne sanar da sai a bar tafsiri a koma wani abu da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ansar mutanen al-aws wal khazraj suka taru a sakifatu bani sa'ida za su tattauna a tsakaninsu su mutanen madina su zaɓi shugaba sai abubakar da umar suka ji labari da abu ubaida ibn jarrah sai suka ce mu je dan kar a samu wata matsala mu je mu me ya faru haka to a lokacin nan akwai sa'ad ibn ubada shugaba ne a cikin al-ansar an sa ran su ansar shi za su zaɓa ya zama khalifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da aka je wurin Umar ya tuna musu ya ce kun ga abubuwan nan ba ga yadda suke Abubakar ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shugabancin nan zai zama ne a cikin Quraysh Quraysh kuma su ne mutanen Makka da suka yi hijira ko ba haka ba daga cikin waɗanda suka yi hijira a lokacin nan Umar ya faɗi falaloli da yawa na Abubakar kai ne kake sallah in Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lafiya kai ne kake kaza kai yake sawa kai kaza kai yake sawa kuma sannan yace dama ai manzon ko umma kuma tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi cewa a kula da lamarin ya ga ansar kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yace a kula da ansar duk wanda aka ce a kula da shi ashe ba shi ne mai mulki ba mun bai ji wannan don haka a lokacin nan da ya tuna musu wannan sai ka ce a to shikenan sai ka ce to a hakura sai aka zabi Abubakar radiyallahu anhu aka sallama da shi a lokacin nan farkon lamari Sa'ad ibn Ubada bai ji dadi ba amma da gaba ya saki aka zo da Abubakar masallaci ya zauna sahabbai suka zo gaba ɗaya suka masa mubaya daga cikin wanda suka masa mubaya a masallaci hadda Ali bin Abi Talib a riwayar Barhaqi riwaya kuma sahihiya da ya ambata kaga zancen a ce ya yi fushi ya koma bai yi ba sai bayan wata shida da Fatima ta rasu wannan an faɗe shi ba wai ba a faɗa a rubuce ba amma riwaya sahihiya ingantacciya ita ce ya zo ya yi mubaya a gare shi a masallaci me ya daga cikin abubuwan da za su karfafa maka wannan Ali ibn Abi Talib yana cikin waɗanda suka fita yaƙi a zamanin Abubakar farkon jin labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ba wasu sun yi ridda ba a iriyan Najd Banu Hanifa sun yi ridda daga cikin su Musallamatul Kazzab yake yazo yace shi ma annabi ne ya kawo ayoyinsa na ƙarya ce shi ma an saukar masa kamar da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mutanen sa sai suka fara yadda da shi daga jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai shauka sa ta ƙara ƙarfi ma'ana sai lamarin sai ƙara girmama sai mutanen sa dama kuma ga harka ganin dan kabila su daya da sauransu sai mutanen sa suka bi shi cha shikenan shi su ma sun samu nasu annabi irin na mutanen Hijaz wannan ya jawo labari ya zo gurin sai kuce kuma ba za su ba da zakka ba a lokacin nan Abubakar ya daura kamarar ya kasu saboda abubuwa biyu bin wannan Musallamatul Kazzab da kuma sun ke su ba da zakka har Umar a farkon lamari yana cewa ya za a yi ka ya je ka yaƙi mutanen da suna cewa la ilaha illallah suna sallah shine Abubakar ya ce masa wallahi duk mutumin da ya farrake tsakanin sallah da zakka kuma ya ki bani ko da gurgudan wato abinda ake gurgudan irin akuya ne da dan aka saba ana bi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakka ba wai dan annabi ya ci ba a tara abai talakawa duk wanda ya saba wannan ya ki bani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan shi wallahi sai ya ki shi domin duk qur'ani wuri 84 Allah madaukaki yana hada aqimu salata wa atu zakka ma'ana sallah dai kai da zakka tare suke ba zai yiwu ni wannan mutum ya zo ya raba tsakanin sallah da zakka kyan shi a lokacin nan Umar ya ji wannan magana sai shi kai gaskiya ya yadda Abubakar ya fi su yi a lokacin nan sai aka dunguma aka tafi a yaƙi waɗannan mutane to daga cikin waɗanda suka tafi wannan yaƙi da yaƙi waɗannan mutane akwai Ali bin Abi Talib kaga ashe kenan yayi mubaya'a ga Abubakar ba magana wuta shi da ba ko ba kuma ne domin da bai mubaya'a ba dan me zai shiga karkashin ka mutum na kuma ne da kai ne khalifa ba mun gane wannan a gun yakin nan karan aka yi yakin aka kamo su tunda sun kafarta sun gungu wani annabi wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama yawa sai zama an kamo kanunmin yaki a cikin su to daga cikin wanda aka kamo din nan har aka raba daga cikin ganimar kanunmin yakin aka bashi mata shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuma har aka haifan masa da sunansa Muhammad shine dan da ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiyya Muhammad ibn al-Hanafiyya ana nasabta shi zuwa ga mahaifiyarsa mahaifiyarsa domin daga Banu Hanifa take sunan kabila su ne Banu Hanifa mun ga Banu Hanifa an banci wannan labari kun ga ashe kenan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayi mubaya'a ga Abubakar tun lamarin farko an samu damuwa saboda wasu sun zo sun ce ai ku ko ku ahlul bait ai ku da ku ya kamata da wannan al'amari me yasa ka ku bari har wasu su dauka ba ku ba daga baya abin ya bayyana ga yadda yake ba maganar san zuciya aka zo ba komai ba shikenan magana ta kare to ba a sake tuhumar wani sahabi da wannan sai farko ta magana kafin wannan sannan su waɗannan mutane al-ansar su wannan al-ansar mutanen Madina ba da sun tsara za su ba wa Sa'ad ibn Ubadah ba shugabanci yawa me yasa da suka rasa shi suka sallama bayan sun karbi Abubakar radiyallahu anhu aka ga ko ba aka ga ba sun sallama sun hakura suka ba Abubakar to wannan wani rabbi ne ga waɗanda suke cewa ai akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace Ali shine zai zama khalifa idan da akwai wannan nassin a hankalce ya kamata al-ansar din nan da Abubakar ya fi karfin su a irin wannan tunanin haka na siyasa za a ce ai ya fi karfin su ya kwace mulkin ko aka yarin jayin su tayyib wadannan ansar din ya kamata su koma gefen Ali su taimaka masa ko ba ka ba ce ina nassin nan ma da kace annabi ya kafa ya kawo mu je a tsari Abubakar gashi ga nassin a lokacin nan sai zama cewa hamiyarsu da suke da ita da za su ba wa Sa'ad ibn Ubadah goyon baya sai su dawo da ita su taimaka wa Ali rashin wannan ya nuna maka wallahi babu wannan nassi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani nassi akan wani daga cikinsu ce wane ne khalifa kurkuru ba ko wani ne hatta Abubakar nassi kurkuru babu shi amma akwai nassi akwai kuma kai abin nan nusus da aka samu na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ishara yawa ta hanyar gabatar da shi a sallah da makamantan waɗannan abubuwa malamai suka ce wannan alama ce ta cewa shine zai zama khalifa bayansa kuma shine ma maƙuli yawa amma a ce akwai nassi to wallahi ba zai yi waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk abin da ya sa su ba sa bari kuma za su iya halaka kowaye ba a cikin su a samu wanda ya kashe babansa ba to wanda zai kashe babansa ya ga ai ya bari gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izini cewa in ya mutu ga wanda zai kaza sai kuma wani ya zo ya danne na sunan ya hana shi ba su tashi sun yi kansa ba ko kuma ta suna sabai to wannan abin shi mutane da yawa suke mantawa shi yasa ake shiga irin waɗancan abubuwa don har a tuhume su a ce da son zuciya ko maganar munafinci da sauransu to abinda wancan Munzir al-Asadi yake cewa ba a taɓa samu wanda suka tuhumi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu ba sai a zamani mai nisa yace har zamanin Mu'tazilawa ba a sami masu tuhumar sahabbai da ƙarya ko kuma cutar wannan addinin ba har zamanin Mu'tazilawa duk wanda suka karkace ma suka shiga wata hanya daban sun shiga ne saboda su shigo wahi amma a zo a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan annabi mai ne munafikai ne ba mutanen kirki bane wannan abun ba a same shi ba sai daga gun kafirai daga baya da suka fara fitowa suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Qur'anin ma da yazo da shi ai sahabbai ne suka tara su suka yi cancanta shi suka shigar da kaza shi yasa waɗannan fiqh da suke so su ce akwai nassi akan Ali ibn Abi Talib da suka samu irin waɗannan maganganu sai suka ce eh domin su sun ce rukunin da yafi komai girma a cikin addini shine maganar shugabanci da maganar imamu ta fi sallah girma ta fi azumi girma ta fi tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah girma haka imama take a wurin mai wannan addini don haka da suka zo suka karanta alqur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshe da suka ga babu sunan Ali radiyallahu anhu ba sunan wani kowa ma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Zaid ibn Thabit duk cikin sahabbai ko ba akwai wani da akwai sunan sa da sunan sa yawa a cikin sahabbai ne sai kafirai ga Abu Lahab an faɗa tabbata ya da abi lahabi yau wannan ku kafiri amma a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka faɗi sunansa a Qur'ani sai Zaid ibn Thabit shi ma Zaid kawai aka faɗa ba shi ibn Thabit ba sai a jissa da annabi suratul ahzab sai sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka duba sai gaba da sunan ne babu maganar imama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a daga lokacin ne fa suka ce lalle sahabban nan su suka ce waɗannan abin lalle akwai su to a lokacin aka fara tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma farkon zamani har abin da ya faru na yaki tsakanin Ali da Muawiya babu mai fidda wani daga musulunci a cikin su duka abin da ake sa yaki ne da aka yi shi idan wanda aka ga sai daga ba dai taraki da ruwan da sallan to kaga ashe ba wai yaki ne da ala a lokacin suke yin sa tsakanin kafiri da musulmi wannan yana jin shi kafiri musulmi ne kuma yana yakar kafiri wancan shi yana jin musulmi ne yana yakar kafiri ba haka suke ba yawa yaki ne na sabanin ra'ayi wannan yana ganin kaza wannan kuma yana ganin ba haka ba har ya kai ga wasu shedanu suka shiga ciki har aka zubda shi shike dan kuma iya wannan ta kai amma da yake sun rasa abin da za su ji su rinka budowa wasu hadisai ya ce ba gashi nan ba su da kansu ai sahabban su suke zagin kansu ko da zaka suna faɗa ba ai da kansu suka zagi kansu wannan wai dan yin qatalahu Allah inna dadda fi duniya ba wannan kuma ba zaki bane uslubi ne na larabawa da suka saba sun suna muna da abu wani ya aikata abu to amma mutumin da yake ba ajami yawa zai iya fahimtar wannan kuma da mummu tare da mummunan nufi yawa asalin sa ba balarabi ba tunda ba larabci bai san uslubin yadda larabawa suke ba kuma sannan ga mummunan nufi to sai ba da irin wannan fassara din Allah sauki wallahi wato tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani abu ko munafinci ko makamancin wannan babban abu ne shi sai kuga ake aiko kaga ake damuwa kan sa duk damar da za a samu a bayyana mutane hakikanin yadda abin ya faru ba yadda ake gaya musu da ƙarya ake yaudara su ba to wallahi wajibi ne yawa kuma wannan shine wajibin da ya kamata ai a saukar da alal aqalla sai da hujja ba wani zai kuma a yaudare shi da wani zancen banza da shirme a ce ai ga abin da ya faru bayan ku ga hakikanin abin da ya faru a riwayoyi ingantattu daga kuma wato masajir waɗanda suke ingantattu ba wanda wasu wanda ba a san su waye ba masu karanta su Allah ya kyauta wannan ba ya nufin cewa mutum ya karanta tarihi kuma ya tsaftace abin da yake karanta domin a cikin tarihin akwai dogaro da yawa iri-iri da aka faɗa yawa su ɗin kansu da suke faɗa abubuwan da suka faɗa din da yawa akwai a littafin tarihi an rubuta to amma masu ƙarya ne suka zo suka rubuta su in aka gaya maka cewa abu akwai shi a rubuce amma ƙarya ne cikin ya kamata ka fahimci abu mu a addinin mu muna da ka'ida ba kawai kowa zai zo gaya mana magana sai ya ɗauke ta ba a sai an kalle shi waye shi kuma a ina ya samu wa ya gaya masa wanda ya da aure ya gaya masa na a ina suka haɗu ya gaya masa duk malaman mu sai da suka yi haka kafin su gano waɗannan hadisan ba haka wai wata masana'anta aka yi a gidan mu aure kamar da suke faɗa da su abubuwan da suka taru suka rubuta waɗannan abubuwa saboda jahilin da bai karatu ba shi wai da sauki zai iya ɗaukar waɗannan abubuwa ba mai faɗin wannan sai wanda bai san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda aka haɗa su gun ba Allah kiyaye ko ba ci gaba da wancan kullu da ne ga lokaci ne ya taho muna maganar mukhada'a mun gama wannan ko yace fi qawlihi mun jana wal fadhiha fi dunya wal huzn mustamir bi sababi ma yahsulu lil mu'minina min al quwwati wan nusra wal annabi bi sayyidi mu ko yawa ran munafikai zai ta damuwa zai shiga bakin ciki da tashin hankali idan suka ga cewa wato mu'minai suna samun taimako yawa abin ma da nasu na fitar da fadadin ban fade shi ba abin da yake so in ce da a ce ba zai yiwu a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi jihadin nan tare da shi suka yi yaki suka dawo da daulolin musulunci a daulolin da ba musulmi ba suka dawo musulunci a ce musu munafikai kuma sannan Allah ya ci gaba da taimakon su kun fahimci abin babu inda Allah ya taimaki munafiki a tarihi a ce wannan munafiki ne amma kuma shine ke cin nasara ya fita yaki ya rusa daula guda kun ga ba ma zamanin annabi in wani ya ce ma a zamanin annabi ne sai a sai ga sai ga daula Faris a Iran ba a rusa ta ba sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko haka ba kuma waɗanda suka rusa ta da sunan musulunci suka rusa ta su ne wannan sahaba ko haka ba ne yawa wannan abin da suka yi idan da munafikai ne to Allah madauki ba zai taimake su ya ba su wannan tamkinin ba Allah madauki ba zai ba su nasara har a ce musulunci ya je Europe ba har Europe duba an yi daula fa Andalus zamanin Banu Umayya daular Andalus ne ina take ne yanzu ita ce Spain ba Spain a tsakiyar Europe a tsakiyar kasar Turai ko gefen kasar Turai tunda jikin gefen Aljazair suke nan Algeria yau ba su da nisa sosai amma dai cikin turai kuma musulunci sai da yaje wannan wuri idan da munafikai ne Allah ba zai taimake su zo su kafa wadannan abubuwa kai har ma musulunci ya zo mana ba bane zo mana ba Allah bai taimake munafikai ba kwata kwata babu inda Allah ya taimake su bal ka shekara 10 na kafin shekara nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina shekara 13 ya rasu to kafin ya rasu babu wata shauka ko kusa ko alama ta munafikai duk an gama da su abinda ya gaya wa sahabbai cewa radiyallahu anhu cewa akwai munafikai kaza da kaza akwai munafikai wannan an faɗa haka ne amma shaukar su a ce har suna da wani karfi har za su iya tasiri akan musulunci babu shi sun bata ma kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa gashi an gane su har suna da tasirin za su yi wa addini wani sharri domin waɗanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alheri suka sa a bayan wannan kasa ba sharri ba da sharrin ne sai a ce to ilimin maganar waɗancan da gaske ne munafikan ne kenan to amma menene laifin su da yasa aka zo aka ce munafikai saboda su ne suka durƙusar da daular Faris shikenan laifin su wannan shine abin da ya fidda su daga musulunci aka ce musu munafikai kun ga wannan ko bugu da to ku karanta tarihi kuma ku rika sauraron abubuwan da suke gudana ba wani abu ne ga wannan abu ba kawai irin su Umar ko in ce musamman ma Umar ibn Khattab radiyallahu anhu to shi ne wanda a zamanin sa aka rusa daular Faris aka rasa ta ta kuma karkashin musulunci har Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san akwai annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin faduwar Faris sau biyu a cikin tarihi wanda ya karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Makka tare da Abu Bakar radiyallahu anhu baya Qurayshawa ai sun aiko a kama su ko a kama su a kai su don a kashe ko kuma a kashe su a kai kan a tabbatar da sun mutu saboda dai wannan da'awar ta mutu aka bada raƙumi 100 ga duk wanda ya kawo su a cikin waɗanda suka yi wa sauran Qurayshawa dabara suka zagaye don su je su samu wannan raƙumi 100 akwai Suraqah ibn Malik ko sunan wani sahabi ne sunansa kenan Suraqah ibn Malik sai ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar baya ya hango su duhun lokacin duhun dare bai gama ba gaba daya ya hango kamar alamar mutum biyu suna fita bayan gari da ya hada ya komo cikin gari sai waɗanda suka fito tare da shi su ma za su tafi neman Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sai ya ce musu a halin ba kowa sai har ba su wani gefe sai je kintsa shi ya biyo su baya saboda shi yake so ya samu wannan kyautar da za a bayar da ya biyo su menene ya faru da suka zo suna cikin tafiya abokar yana zuwa ya je baya din nan ya dawo ya tsaya ta gaban Annabi ta gefensa sai suka ji alamar ana bin su abokar yana wai ga wasu manzo Allah suna cikin gari Suraqah ibn Malik ne Allah ya ga ta a lokacin nan sai har dokin sa ya tsaya a wasu ruwaya ana fata cewa har dokin sa ya nitse kafa dokin ya kasa tafiya ya kasa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu shi ne sai har ya daga sauci yake cewa wannan me ya kuke tafi da shi ne haka shi ne sai yake cewa na yi maka alkawari daga cikin dai abubuwa da dama da suka faru tsakanin su bari ke magana ba gaba daya yana har ya masa alkawari a lokacin ne sai na yi maka alkawarin siware Kisra abun hannu na Kisra wane ne Kisra Kisra shi ne shugaban Farisa ba kuma lokacin shi ne emperor kuma kace emperor ba magana shugaban kasa bane shugaban kasa shi ne da yawa karkashin sa yawa to sai sai ne maka alkawarin za ka sami siwarai Kisra wannan abun hannu na Kisra shi ne suruka da bulwani ke ce kone ne zai ne wani kaga mutumin da mutanen sun suka koye shi ko ba haka bane ya fito daga shi sai mutum daya yana neman ya tsira da ransa amma neman alkawarin wani abu to a lokacin nan daga baya sababbin musuluntarsa kuma har daga baya lokacin da aka yi wannan yaƙi zamanin Umar ibn Khattab da Sa'd ibn Abi Waqqas ya dawo da dukiyar da aka samu daga Farisa a rusa tarihin Farisa ya kare da Sa'd ibn Abi Waqqas ya zo da wannan dukiyar sai da Umar ya ga zai kawo ta gaban Umar aka shimfiɗe ta da yawa Umar babban abin da ya iya tunowa shine wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinci ko masa abin hannu Kisra aka laliba aka laliba a cikin gwalagwalan da suke cikin dukiyar sai gashi ta samu a lokacin Umar bin Khattab sai ina Suraqah ibn Malik yace gani ya dauka sai gashi abinda annabi ce a baka. Kuma wannan menene annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tabbata, ba ɗaya kenan ba. Na biyu, akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina farkon tafiyar lamari, lokaci bayan abubuwa sun ci gaba, daular musulunci ta kama ƙasa, sai fara rubutawa shugabannin ƙasashe wasiƙu, ko yana kira su zuwa ga musulunci, ya rubutawa Muqayqis, ya rubutawa binnan shugaban Romawa, ya rubutawa kuma Kisra, aka aika har Yaman, duka wata daula da take kusa duk aka aika musu cewa ku zo ku musulunta. To a lokacin da aka je gun Muqayqis shine ya karanta, har ya aiko da hadiya kyauta, shine ya aiko da Mariya Al-Qibti, ya ce a biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi shugaba ne na Kirista a Misir a lokacin Alexandria, na ne babban garin Kirista a lokacin, har yanzu garin yana da sunansa kenan, Alexandria. Sai amma Kisra na Farisa, shi da aka kai masa takardar, shi ne tsayayya da ta. To da aka zo a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne sai ya ce mazzaqallahu mulkahu, Allah zai wato abin ka tattala ya kuma gutsitsira ayayya ga mulkinsa, kamar yadda ya ga wannan takaddar. Shi ne har yake cewa da aka zo aka bashi labari wata rana cewa Kisra ya mutu, har aka ce Anusharwan ko wanne, domin shi ne Anusharwan sunansa kenan, Kisra Anusharwan. Aka ce masa eh, sai ya ce in Kisra, in dai Kisra ya tafi, fala Kisra ba'da yau, to babu wani Kisra kuma bayan yau dinnan. Ma'ana ba za a sake mai da daular Farisa, wannan abin nan empire din ta Farisa, to har abada ba za su sake tsayawa ba. Abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan, da sunan empire irin wancan da wannan mulkin ba su sake tsayawa, ko ba su sake tsayawa ba. Kuma wannan abin shi ne sirrin duk wannan kucin da kuci da aka ji, aka ƙirƙiro wannan sabon addini, aka shuso ana zagin sahabba, saboda ana so a rushe abin da waɗancan bayan Allah suka yi na kafa wannan musulunci a bayan ƙasa. Na fata mun fahimci wannan. Babu ƙarya ba yaudara, ka je ka karanta tarihi na kika, kuma ka riƙa bin abubuwa yadda suke, ba da za ka zauna kawai wani ya aiko ma daga wani gari yake ayyuka kaza shi kenan ka sallama. Allah ya sauke. Kai mun gama da wannan, yace yawa, duk lokacin da aka sami wata nasara ko wani cigaba ga musulmi, za ka ce munafikai ransu na ɓaci. To haka abin yake, da'iman ba sa so, ba sa jin daɗi a ce musulmi sun ci nasara sun ci gaba. To haka za su zauna kuma da baƙin ciki. Summa fil akhirati, sannan a ƙarshe a lahira, lahumul azabul alimu, suna da azaba mai raɗaɗi, almuji'u, mai jiwa mutum ciwo, dukan da zai ji ma rauni, shi ake ce ma almuji, a ce auja'ahu darban, ma'ana ya dake shi dukan da ya ji masa ciwo, shi ne abin nan muji. Sannan almufji', shi ma kuma mai tsanani, mai tsanani sosai, mai zafi, bisababi kadhibihim, saboda kariyar da suka yi wa kufrihim, da kafirsun su, wa fujurihim, da kuma fajirsun su. Wal halu annahum, alhalin yadda abin shi shine su, min jahlihim wa amaqatihim, saboda jahilcin su, da wautar su, da kuma rashin fahimtar su, la yash'uruna bidhalika, ba sa jin haka, ba su san kuma wannan al'amari ba. Wa qawluhu, fadin sa da yace fi qulubihim marad, a cikin zukatan su akwai wata cuta. Yace almurad bil marad huna marad ash-shakk, cuta ce ta kokonto. Yawwa, shi munafiki kokonto yake, ba shi da aqida tabbatacciya, kadan yake haka kullum motsi yake. Shi yasa lamarin yake ce masa mugaddabina, bai ma zalika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu, mutaraddidi, la yastaqiru ala halik, ma ya tabbata hu daya, yaje ne duk inda maslahar sa ta duniya, immediate matsala kawai yake kallo, wanda yake gani yanzu ta duniya, a bashi mulki, a bashi kudi, ya samu kaza, ya samu kaza, shi kina abin da ya dame shi. Amma da shi yayi imani da Allah da ranar ƙarshe, da duk wannan abubuwan babu. Allah ya kiyaye Umar da shakki wa shubuhati, haka yake. Yace almurad bil mardi huna mardu shakki wa shubuhati, ita ce a cuta ta kokonto da kuma shubuhohi. Shubuha, mun yi magana kan shubuha ko? Yawa, shi ne duk abin da ya kama da gaskiya bayan ba gaskiya ba ne, duk abin da ya kama da dalili ba dalili ba ne. Wal nifaq, da kuma munafinci. Wa dhalika anna al qalba, me yasa na faɗi wannan? Jimanin yace na faɗi wannan ne saboda ita zuciya, ya aridu lahu maradani, akwai wasu cututtuka guda biyu da suke bijiro mata, yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi, da suke fidda ita wato daga lafiyarta da kuma daidaituwarta. ma'ana akwai wasu cututtuka da zuciya take da ita, banda ba nan ba ana nufin cuta ta zuciya ta waje ba, a ce mutum akwai kurji a zuciyarsa ko akwai kansa ko makamancin wani, ba ita ba, a cuta ce da ba ganinta ake ba, ba hissiya ba ce, ma'anawiya ce, amma kuma mai haɗari ce kwarai da gaske. To abubuwa guda biyu ne, cututtuka guda biyu, marad ash-shubuhat al-batila, cututtuka na wato shubuhohi na barna, wa marad ash-shahawat al-murdiya, da kuma cuta wadda take ta sha'awa masu halakarwa, sha'awoyi masu halakarwa shine murdiya. Fal kufru wan nifaqu wash-shukuku wal bid'u kulluha min marad ash-shubuhat, da kafirci da munafinci da shakka da bid'a, duk waɗannan abubuwa cututtuka ne daga cikin cututtukan da ake cewa cutar shubuha. Yawwa, shi yasa malam Abu Zakuri Allah cewa ko wani hadisi da ko asar da aka rubuto cewa la taubata li mubtadi, babu tuba ga dan bid'a. Wasu mutane da suke karanta hadisin ba su fahimci wannan hadisi yadda yake ba, sai su ce wai ai dan bid'a ba a karɓar tubarsa, to ba haka bane. Yawwa, mutum ko shirka mutum yake yi ya bari ya tuba, to Allah zai karɓi tubarsa insha Allah. Ko wace irin bid'a ce mutum yake, ko tana kai shi kafirci ko ba ta kai shi kafirci, shi ma idan mutum ya tuba ya batta da ya koma sunna, shikenan da'awar ke ta insha Allah. Zancen da ake la taubata li mubtadi'in, abin nufi shine shi mai bid'a baya tuba. Me yasa zai tuba ba? Ha? Gani yake addini yake, yawwa, duk wanda yake gani yana addini din ne zai je ya tuba, kuma don me alheri ba yake, bautar Allah ba yake, ko ba gani yana gani yana bautar Allah, yana azumi, yana sallah, yana zakka, yana zikiri, zikiri ma shi shine ma babban abin da aka san shi da shi, to ya za a yi zai ce ya tuba, an fahimci wannan? Yawwa, saboda me ya ɗauki wasu abubuwa ya fahimce su a matsayin dalilai, alhali ba dalilai bane, ya fahimci wannan abin da yake yi daidai ne, addini ne, haka annabi ya ce ayi, alhali ba haka aka ce ayi ba. Babban matsalarsa ashe kenan, karkace karkacewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanin me annabi ya zo da shi, me yace ayi, me ya hana, da ya san hakikanin na gaske da ya koma ya bari. In kuma akwai ƙarin wani abu, ita wannan shubuhar sai ta haɗu kuma da son zuciya, ya zama ana samun duniya akan wannan abu, to shi kenan sai ga wannan shubuhar sai ta ƙara ƙarfi. Duk inda za a yi yawo a nemo mata dalili za a yi, ko shekara nawa ne in kuka faɗi wannan abu bana ma ku ga musu misali, ai ga dalili kaza, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to sai a je a yi shawarwari a yi mita, a ce to ko kun ji sun fito da wannan, sai a rarraba bahasi a je a ta bincike, sai a gano wani dalili, sai a ce to ai a aika kowa ya ji wannan, ga sabon dalili ya bayyana. To haka ɗabi'ar masu irin wannan abu yake, saboda me tunanin da don haka sai cewa tunanin su je su tuba babu shi, domin gani suke yi addini suke, shine abin da ake nufi da la taubata li mubtadi'in, ba wai ana nufin an tuba ba za a karɓa ba, domin duk mai bin shubuha yana bin wani nassi ne, yana tsammanin zai amfani gare shi, alhali ba zai masa amfani ba. Ina jin mun fahimta yanzu ko, wannan shine marar da shubuha ce. Yawwa, yace wazina, ita ko zina, wa mahabbatul fawahishi, da san alfasha, wal ma'asi, da saban Allah, wa fi'luha, da aikata su. Mutum yaje yana san yayi zina, yana san yayi alfasha, yana san yayi shakiya, yana san yayi jaji, yana san yayi barna iri iri, yace waɗannan min marad ash-shahawati, su kuma cututtuka ne da ake ce ma cututtukan son zuciya. An bai ji wannan, yau ba shubuha bane, shi baka san ba, ko akwai wanda zai ce yana da dalilin halacci ko kuma wani abu na yin zina, yana neman ta kwakwalwa, yana neman wasu dalilan da za su kara masa ƙarfi, babu, yana yin abin da ma ya san ba daidai yake ba ko. Yawwa, to shi yasa aka ce wancan ba shi da tuban, wannan yana da tuban, wancan saboda ba zai ce ba daidai yake ba, yana ganin addini yake zai shiga ba da neman masa dalili, amma wannan da ma ya san ba daidai yake ba, ko ba ko ko wanda yake zina yana jin daidai yake musulmi kuma, ai babu, shi yasa ma kullun yana yin abin da ba su a sani. Yawwa, dan haka wanda zai fito har ya halatta ta zai zama cewa wannan ba cikin musulmi. Allah ya kiyashe mu. Sai ce kama qala ta'ala, kamar da Allah madauke shi, fa yatma alladhi fi qalbihi marad, da yake magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su yi hijabi, an sa su hijabi ne dan a san su, akwai an su sassauta sautin su, kada ya zama cewa ka su sassauta sautin kai, yadda wanda zai ji su ne din malin akwai kofa ne aka bashi shigo dan hira da ita, don haka saboda akwai cuta a zuciyarsa, nan cutar da ake nufi cutar sha'awa. Yau ana nufin cutar sha'awa ne, don haka idan an zo sallama gidanki karki wani rayi ta murya ki wani sassauta da zaki ji akwai dauni akwai alamar yadda mutumin zai fahimci wani invitation ne wata gayyata ake bashi ya shigo gidan ko a tattauna da shi a malamin yana nan baya nan kar a wani malamin yana nan baya nan sai a wani sassauta murya yau in ya faɗi inda zai yace ba a ce kuma ki zage shi ba yau ko ki gaya masa magana mai zafi kawai kar dai a yi masa magana mai taushi domin wannan za ta ba da damar wanda yake akwai cuta a zuciyarsa cutar mai cutar sha'awa to zai yi abin da zai aikata Allah ya shiri bi sauri da kara sauri ya ce wa huwa shahwatu zina ma'ana alam abin da ke ne sha'awa shi ne sha'awa zina wal mu'afa wanda Allah ya tsere kuwa man ufiya min hadaini maradaini shine mutumin da Allah madaukaki ya ba shi lafiya ya tsare shi daga wannan cututtuka guda biyu shine lafiyayye shi yasa aka ce masa mu'afa domin da wannan cututtuka ko sai aka yi amfani da afiya fi muqabil marad yau fa hasala lahu al yaqinu wal iman sai ya zama cewa imani da yaqini sun samu gare shi was sabru an kulli ma'siya kuma ya zama cewa ya hakura daga ko aikata ko wani irin sako farafala fi abwab al-afiyati sai rika al-fahri cikin tufafin wato lafiya ma'ana yana annashuwa sai mi ikafas ar-rafal shine al-iftikhar yau shine al-fahri yaji dadi yau wa fi qawlihi 'ala al-munafiqin dangane da munafiqai yana cewa fi qulubihim marad fa zadahum Allah marad azukatan su akwai wata cuta sai Allah ya kara musu wata cutar daban bayanin wannan a cikin wannan akwai bayani da hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi hikimar Allah madaukaki wajen kaddara sabo alal asib akan masu saba ya kaddara shi dan a samu wannan irin hali dan wasu za su tuba kuma su daina wannan abu wa annahu bi sababi dhunubihim as-sabiqa cewa wannan abun da suka aikata ko kuma da Allah madaukaki ya musu ba an ce ya fazadakum Allahu maradan ba me yasa zadahum Allahu maradan saboda dama akwai cutar ma'ana suna da zunubi ai fa bi sababi dhunubihim as-sabiqa saboda zunubansu na baya fa yabtalihim bil ma'asi al-lahiqa shine sai Allah ya jarrabe su da wasu saban Allah wasu nau'o'in saban Allah da suka biyo baya sabiq wallahi wanda ya gabata da kuma mai riskarwa mai zuwa daga baya yawa ma'ana saboda saban da suka doge suna yi sai Allah ya kara jarraba su ya kara musu sako suka ci gaba da su shine fazadahum fi qulubihim marad fazadahum Allah marad suna saban Allah sai Allah ya kara jarraba su ya kara tunguza su cikin su ci gaba da su yawa al-mujiba li uqubati wadanda wannan lahika din da suka zo daga baya suna wajabta a musu uqubar wadanda kama kala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kuma muna jujjuya zukatan su da gannan su kama lam yu'minu bihi awwal mara kamar yadda lokacin da abin ya zo musu su imani ba su imani wannan yana magana akan wadanda suka ce idan wata aya ta zo mana dami imani Allah ce me yaga maka cewa in aya ta zo musu za su imani sai ya ce wa qallibuhu wa qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal mara ma'ana sai ya zama cewa wannan sakamako ne sakamakon kafircin farko da ayoyin da basu ba sai Allah ya kara musu wani kafircin wannan da ta sake zuwa mana biyu shi ma basu imani da shi ba ina fata mun gane wannan to kamar wannan misali yake bayarwa fa zadahum Allahu maradan ala maradin kamar haka ne shi ma wannan kafirci da suka yi nada suka ki karban littafi to yanzu ma sai Allah madauki bai ba su damar su imani ba ya ci gaba da jarraba su saboda a farkon ma musu ba wa qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum hakan kaga wannan ita ma fasara wacce ayi yayin da suka karkata sai Allah ya kara karkatar da zuciyarsu ashe kenan duk mai son zuciya mai bin wata hanya saban zaman na Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan son zuciya haka za ka ga ci gaban da yake yi Allah ne ke kara duniya da shi yana ganin kan da ne yake Allah ne ke kara dora shi akan abin da zai ta dora ma kansa kaman ganin dai yake alhali kuma ba akan dai yake ba Allah madaukaki ya ce wa qala ta'ala wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatkum rijsan ila rijsi
amma waɗanda yake akwai cuta a zukatansu, to wannan ayoyin sai su ƙara musu ƙazanta bisa ƙazantarsu. Fa uqubatu ma'siyati al-ma'siyati ba'da. Dan haka uquba sakamako azabar da Allah zai yi mutum in yana saban Allah, to shine dole ya sa zai ci gaba da saban Allah. Kuma dole sai zama cewa kai ba zai ci gaba. Sai tsammanin Allah kyale shi. Ko kuma kai baya komai ba matsala, ashe ko Allah madaukaki ne masa talalai. Ana so ya tara nan, ya tara ne, ya tara ne, ya tara wa, yana tara wa har Allah madaukaki ya tafke shi. Shikenan kuma laifi to. Bare ku ce. Yau kama anna min thawabil hasanati alhasanatu ba'da. Kamar yadda cewa sakamakon aiki kyakkyawa shine a dora ka ci gaba da kyakkyawan aiki. Alamar mutumin kirki shine kun yi ne ci gaba da kyakkyawan aiki. Ba yau a gan shi wannan gobe koma baya ba. Yau yana kyakkyawan aiki to ga a samu yana ci gaba. In ko yana mummunan aiki, kuka ga ya ci gaba da mummunan aiki to alama sai ta lalata da Allah madaukaki masa kafin ya kama shi Allah ya kiyaye. Wa qala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Wani shi ma hujja ce akan wannan na ƙarshen. Ma'ana su ma masu alheri. Masu shiriya sai Allah madaukaki ya ƙara masa shiriya. Amma ku ne mun cewa yana wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw ko huda. Waɗanda suke nemi shiriya. Yau sai Allah madaukaki ya shirya da su. Yau don haka ka nemi shiriya. Ka ji tsoron Allah, ka ƙasƙantar da kanka, ka koma ga Allah, ka roƙe shi duk abin da yake shi da gaskiya Allah ya ka. Kar ka yaƙini in kana wani kuskure ana ce maka kana kuskure ba daidai kake ba, ba a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba. Ko misali ka ji zagin ka ake ko wata gawa ta kama ka, eh kwantar da hankali kai kanka adalci, ka koma lokacin kwanciya din nan kai kadai ba mai jin abin da kake da kai sai Allah. Ka tuno Allah, ka ji cewa kana son aljanna. In dan Allah kake addini, to roki Allah, ya Allah ko meye da a cikin abin da ya Allah ka nuna mana abin da ke shi da daidai ka dora mu kanta. Ko ne zai ce to in yi haka ai yayi ko kwanta ma ba a gaskiya da ke miki. To alamar shi dan yana nan a zuciyarsa ke ne yana mai ce. In ba haka ba ana ga maka ayoyin Allah, ana ga maka sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da ka zo sai mu kanta ka bi abin da wato ko bai fadakarwa ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aka ga maka, wannan shine amfani gare ka kuma amfani wato ya zai zama maka amfani da sakamakon ka Allah ya insha Allah ya baka aljanna. To dole mu sai ana saboda lokaci ya kure. إن شاء الله بسم الله أكن أبن الله سبحانه وتعالى فقاء وإلا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها أهل السنة جان كله إذا ما درسوا صاروا كما تنسوا سبوا أنا سكسيت وأنا قلنا قولوا شيء سيك جانس بدون واتسان بدون واتسان. السلام. Gaskiya ne ya kamata mutum ya zama cewa iyalinsa ba za su zama su ne kullum a titi ba. Asali abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki ya umarci mata da shi shine wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Amma duk da haka wannan ba ya nufin mata ya zama kuma har abada ba za ta fita ba. Irin wannan kullum na jahilci da aka yi a da a ce in kille ko to kille ka wutar jahannama. Wannan abun gaskiya ba haka ba ne. Yau idan da larurar fita ta kama a fita, amma kuma kada ya zama cewa mace ta zama kullum a titi tana ta yawo. Yau rashin lafiya ne za ta je ta gaida iyayenta dukkan a halatta. Yau domin girmama iyaye wajibi ne, kamar da ka girmama za ka iyayenta mata ta girmama za ta iyaye. Wannan lalle ne, kar a hana ta, kar a hana ta zumunci. Amma dai ya zama cewa ta fita nan ta fita can babu izini ko ba ku da tsari ba kaya masu kyau, wannan shi ne abin da aka hana. Yau Allah ya sa mu gaskiya.